mana shirin baki dayansa. Murtala Faruk Sanyinna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai mu haɗu a shirinmu na dare. Ma assalam.
A daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa Madina Dahiru
duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma batun da zamu mayar da hankali akai kenan
mu talakawa muke taro mu ce ai abunda wannan yanyan mai kyau ne mun yadda da shi mu talakawan washe gari kuma in ya tusa da kai ka ce za ka kuka kuka wa za ka gama kuka
yake Madina muna tafa da ƙarin bayani
to wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna da masu ruwa da tsaki kan yadda shugabanci ke tasiri kan batutuwan da suka shafi inganta noma da kuma kudaden shiga sannan za ku ji muhawara kan ayyukan da ƴan majalisar dokokin Najeriya ya kamata su yi musamman waɗanda suka shafi wato mazaɓun su
sai ku kasance tare da mu don jin dukkanin abin da muke tafa da shi a cikin shirin yau da gobe
To a kwanakin baya dai shugaban Muhammadu Buhari ya koka cewa cikin shekaru 10 ɗan majalisar dokokin kasar sun kashe kudade da yawan su ya kai trillion 1 akan ayyukan mazabin da suke wakilta a cewar sa babu ayyukan kuma babu kudaden wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu
Shugaba Muhammadu Buhari ya wannan furucin ne a lokacin da yake jawabi a wani taro hukumar sa ido akan barna da sama da fadi da dukiyar kasa wato ICPC akan waɗannan ayyuka da ake cewa ƴan majalisa na yi a mazabin su a halin yanzu dai babu ayyukan kuma babu kudaden amma kuma ya ce abin da ya dauki hankalinsa a yanzu shine cewa waɗansu ƴan kwangila sun koma suna yin ayyukan da suka bari a baya waye Allah sun hangi bulala ne ko sun canza hali ne a ra'ayin kansu a yau ina tare da masu ruwa da tsaki guda uku da farko ga ra'ayin shugaban kungiyar ci gaban matasan Arewa maso gabas Abdulrahman Kwacham wanda yace akwai abin dubawa a wannan magana da shugaba Buhari yayi
to ɗan majalisu ta wani fanni akwai bukatar su ta wani fanni kuma gaskiya ba wani bukatar su don abun da yake faruwa in kace magana constituency project shine abun da shugaba gasa yake magana yi wanda ake ba ƴan majalisu ake ba su kudi su je saka to ƴan majalisu nan koda sun saka wannan project din yadda suke yi a ministries suke saka wannan project din za ku samu minister ko permanent secretary ba kariya bane abun da muke faɗa dukkan sannan sun sani za mu saka aiki na miliyan 200 a gujenka wanda za ka constituency nawa ka nemi dan kwangila ya saya ne ku bani kaza a yau kaza a ji aikin nan abun da ake wani ma ba za a yi mazabu ba wannan ina gaya miki gaskiya ne wani kuma za a dauki ayyukan gwamnati a basu kaman ko appointment letter na allocation wanda za a ba ɗan majalisu wani maimakon da zai kai constituency nashi sai nemi colleague nashi ɗan majalisa sai ya sayar masa miliyan 1,500,000 miliyan 2 ya saya shi ya dauka ya kai mai kishin wurin su kenan ya kai wayannan abubuwan duk kwama calan dole sai an tsaya gaskiyar magana fa har yanzu wallahi sai mu yi da gaskiya kasar nan zai koma yadda muke so zaki ji da aikin health ne na kiwon lafiya fa zaki je ki tawo da shi a Ministry of Agric wannan in ba mu da muke nan muke gani ba wan talaka ko zaka kwana shekara 100 kana gaya masa ga abun da ke tafiya ba zai taba fahimta ka ba
to ko talaka na da laifi ko aka san haka bari mu ji abin da tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Nasarawa Ahmed Aliyu Wadada zai fadi tunda ya taba zama dan majalisar tarayyar Najeriya
amma abun bakin ciki ne a ce an fitar da kuɗi na ƙasa trillion guda akan aiki kuma an kashe an bada kuɗin kuɗin ta tafi ta bar bitilmalin gwamnati amma ayyukan ba a yi su ba wannan abun bakin ciki ne kuma abace wanda ya kamata a dauki mataki akai don me akwai kazanta cikin wannan al'amari kuɗin yana fita tafi ni a majalisa na san cewa constituency projects wannan ayyuka na mazabu ba su ayyuwa sai kowanne dan majalisa ya bada sunayen wuraren da za a yi ayyukan a mazabansa sai ya bada kaman misali gwamnatin tarayya ta ce za ta yi boreholes kaza a Nigeria za a zo a ce maku ɗan majalisa za a yi boreholes kaza kowannen ku an yi allocating boreholes kaza misali ka ce goma goma amma iyakacin abin da ake so wurinku shine kawai ku rubuta sunayen wuraren da kuka sani suke bukata a musu wannan a mazabanku ko a mazabanku shikenan ku bada sunaye maganan ɗan kwangila ba ku za ku bada ɗan kwangila ba ni dai abin da na san ta faru da ni a majalisa billahi alazim ba ce kada nake miki wannan rantsuwa ba duk wanda ke jin wannan shiri ɗan kwangila da suka yi harkoki ko project ayyuka na mazabu ni na mazabana guda biyu kawai na taba haduwa da su biyu din me yasa na hadu da su daya aikin wuta ne a Fanda nan Karo local government bayan an ba su mobilization sai suka dan yi aiki kadan suka yi abandoning Amina Ibrahim tana MDG PAE na dama shi yake haduwa da ɗan kwangila shi yake kai su nace mashi duk abin da ka je kai aka cutar da mutanen mazaban mu Allah ya isa nace musu ke nemo ɗan kwangila nan nace musu idan ba ku koma site ba zan je wurin abun nan na MDG a dakatar da kuɗin ku na biyu bohos ake yi su wani community suna da wahalan su kai wurin nace an fadi muku kuɗin gwamnati kuɗin banza ne ba ku yi tunanin akwai wurare da ke za samu wahalan tafiya ba ku je ku ce wa gwamnati za ku yi aiki idan ba ku tafi kuna aiki ba zan dauki mataki a kanku iyakacin yan kwangilan da na taba haduwa da su kenan amma labarin da muke ji wani abun bakin ciki ni ba ban tabbatar ba wai dan majalisa zai je ya shirya da yan kwangila a karbo kudi a bashi kudin ko su raba kudin kuma ba yi aikin ba wai wannan abun da yasa nace wai ni ban tsammani dan majalisa na kirki wanda ya shiga siyasa don yana da kishin al'ummansa wanda ake kiransa honorable saboda dalilin zaben da aka yi masa zai koma ya zagaya yana cutar da al'ummansa haka kuma ya zagaya ya shiga masallaci ko ya tafi coci ya ce yana bautan Allah in dai ta faru haka ban tsammani duk dan majalisar da yi wannan bai dace a ce yana cikin siyasa ba bare a ce ya zama dan majalisa
ga shugaban jam'iyyar NDLP wato National Democratic Liberty Party Umar Muhammad Mai Zabura ya ce waɗannan kuɗaɗe dai a bididdigin su
kuɗin nan da Buhari ka cewa babu su miliyan dubu sau dubu ni abin da nake gani shawara biyu ne zan kawo a ɗauki ɗaya ko a bari Buhari shi ciyo bashi shi zo shi wa ƙasa aiki kafin lokacinsa shi in Allah ya yi ko Buhari shiga gije shi runce idanunsa tunda kuɗin nan dai ba ruwa sun kaci kuɗin ba kuɗin nan ba garatar ci kuɗin nan ba mutanen da suka ci kuɗin nan babu wanda ya mutu duk suna nan a yi hanyar da za su mai da wannan kuɗi ko ta fuskar a yi lo a taimaka ma shugaban ƙasa a tsawon gidauniya ta taimakon shugaban ƙasa ko wani sanata ko wani ɗan majalisa ko wani tsohon gwamna shi kawo miliyan 500
a ina za su samu kuɗin
to ina suka kai kuɗin nada da kike faɗi miliyan dubu sau dubu ina suka kai su ai ba ruwa suka ci kuɗin ba ba gara ta ci kuɗin ba ai kuɗin suna na
aiki kuma duk inda kudin da suke aje an zani babu ruwan mu da wai kana da babban mota ba ruwan mu kana da babban gida duk wannan ba wani kudi bane in gidanka na miliyan 100 a sai da shi ko da miliyan 50 ne a ƙara gidauniyar Buhari ta ci kashewa jama'a aiki don yanzu ko da mun bari Buhari ya ciyo bashin kudin nan su waɗannan mutane su kuma za su kashi uku za su kwashe kashi biyu
su wanda ya kamata su yi aikin mazabun
kudin da za a ciyo bashi ai su ne dari ba hajiya su ne za su koma canye wannan kudin
anan ra'ayoyin masu ruwa da tsaki sun rarrabe wasu na ganin ba ɗan majalisa a kuɗi ba daidai bane wasu kuma na cewa ba amma ba da kuɗaɗen bangaren gwamnati ne yake aiwatar da ayyukan wasu kuma na cewa a duk kawun kuɗaɗen a maido su
Madina Dauda da tawagarta to har ila yau dai Madina bata yi nisa ba domin tagarzaya taje wato tagarzaya taje ta bakin wasu ƴan majalisar dokoki domin jin yadda suke tafiyar da kudaden da ake ba su
da farko Sanata Abdullahi Adamu shine mai wakiltar jihar Nasarawa ta Yamma yayin tsokaci
farko suna ne akwai ayyuka na mazabu da ƴan majalisa suna ne mutum da shiga majalisar dattijai na Najeriya Senate na shiga shekara 2011 har kawo yau ba kwangila guda daya da aka yi a mazabata na yammacin jihar Nasarawa wanda ni Sanata Abdullahi Adamu na ba da kwangilan ba shi inda shi aka cewa da kwangilan ni na ba da shi a matsayin dan majalisa kwangilan nan ma'aikatan gwamnati ke bayarwa kowane ministry tana da ainihin reshen ta da ke ba da kwangilolin da za a ba duk ta shekara na kasafin kuɗin da aka yi amma da zarar an ce ga aiki kaza 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 za a yi ba kai dan majalisa ka ba da kwangilan ba kuma kai da majalisar iyaka da a kasafin kuɗi kasa da kai amma ainihin a nawa ministry ta bayar ba ruwanka ba ya shawara da kai ba
an ce ana haɗa kai da ku wajen kawo ƴan kwangilan
idan akwai suke sai ga ƴan kwangilan su ba san su ba an sai zace ni ga ɗan kwangilan na kawo a bashi kwangilan mutum mazaɓata da zai kawo iya kawo ga kai sata kayi ƙarya shekara na kaza yi shekara goma sha biyu wani shekara kaza kasafin kuɗi shekara kaza ga abin da ka kawo mana wani da wani mun ba su aiki a kawo mana wani da wani mun ba su aiki a kawo ba ne su ma'aikatan gwamnati su ke ba da kwangilan kuma akwai waɗansu daga cikin wannan tsare-tsaren ma a ainihin ofishin shugaban ƙasa akwai ofis na musamman sa'ada ta da darakta guda wanda yake na tattalin inganta rayuwar al'umma SDG director ne ta bi da al'amari a ofishin shugaban ƙasa da ke ba ta majalisa ba ne ba kuma su ke cewa ka kawo abin su sun ka yi a mazaɓar ka ko ka ba su iya sanar mu kenan a sani na ko shekaran jiyan nan an kawo takarda akan faɗi mai yake so a mazaɓata na faɗi wa za a ba ba ta mai zan ce ba dan kwangila ba ko ba zan ba dan kwangila ba a tambaya ba ni ko ban ce a bani ba
kenan ba a ba ku kuɗi cewa ku je ku yi ayyuka
dai in mun don ce ga kuɗi an ba mu cewa mu je mu ba ɗan kwangila a zai ce gashi akwai American Procurement Act wannan doka ce wanda aka bana yadda za a bi a ba da kwangila
sai honorable Abubakar Hassan Fulata daga jihar Jigawa da ya bayanin matsalar da batun ayyukan mazaɓu ke kawowa tsakanin su ƴan majalisa da waɗanda suka zaɓe su
matsalar ɗan majalisa a Najeriya ba ma a Najeriya ba a duk duniya amma musamman a Najeriya shine mutanen da suka zaɓe mu mu musu aiki har yanzu ba su fahimci aikin da muke yi ba kuma an fahimta amma ba a so a fahimta ɗan majalisa aikinsa shine kawai ya yi doka maganar yin rijiya ba aikin ɗan majalisa ba ne maganar gina makaranta magana gina hanya ba aikin ɗan majalisa ba duk waɗannan abubuwa da ake yi ba aikin ɗan majalisa ko ɗaya a ciki ɗan majalisa aikinsa shine shugaban ƙasa ko gwamna ko shugaban ƙaramar hukuma ya kawo masa kasafin kuɗi na aikin da zai yi ya bashi umarni ya bashi oda ya yi doka ya amince an amince a kashe kuɗi kaza domin aiki kaza idan an yi aikin nan shi dan manza ya je ya bibi aikin an yi ko ba a yi ba idan ba a yi ba ya tuhu ni wanda aka ba wannan aikin dan me ba a yi ba shi aikin dan manza to amma idan ka je kauyuka ko garuruwa sai a ce ka nuna mana ginin da kai ka nuna mana hanyar da ka gina ka nuna mana rijiyar da kai arin doka kuɗi ba aikin dan manza bane ni ba yin dankon gida ba ba yin ba dankon gida ba zan tsaya ne akan idan an yi idan duba aiki ne an yi shikenan to idan kaida in an yi za a kawo takarda da sa hannu aiki yayi to yanzu takardar ma ba a kawo da hannu akan yayi ko bai yi ba
to yaya za ku taba rayuwar waɗanda suka zabe ku in dai kun tsaya a yin dokan ne kawai babu batun sa ido da tabbatar da ayyukan
akwai abin da ake cewa oversight bibiyar aiki amman da aikin sa ne shine zai zaga aikin da a shugaban kasa ko gwamna yace masa zai yi nan yayi ko bai yi ba in an yi ya aka yi an gamsar aiki ya gamsar an ba a yi ba me yasa ba a yi ba kafin ka saki bashi wani kudin haka ake yi to amma an dauki dan manzo shi ma ana so shi ma banda aikin da shugaban kasa ko gwamna zai yi kai ma ka zo kai naka na kanka dan majalisa ta ira kai ba kuɗi ne kai ba banda albashi da alawa ba ta rufe
amma ga sanata Kabiru Ibrahim Gaya mai wakiltar Kano ta Kudu yace mazaɓarsa ta amfana da ayyukan mazaɓu a cikin shekaru 12 da yayi a majalisar dattawa
wannan tabbatar da president Buhari na kuma tawaga wa samani da shi cewa wannan aiki na consultancy project yana taimaka al'umma a ƙauyukan mu ni ba fariya ba Allah ne sallah ta rikin zabe da al'umma ta amma ta umman da kyauta musu a ƙasar shi su gani suka sake zabe na da daman su saboda ba za ka je ba logan mu za ka je a jihar Kano ba ma Kano ta Kudu ba ba za ka samu aji uku da na gina three classroom na makaranta a wannan garin ba ko kuma borehole tashar ruwa a kan wasu Kudu kuwa na yi ajuza sun fi 200 ko wani abu ne wanda yake duk wani na jirgin ce na yi aji guda 200 a Kano ta Kudu a lokacin mai 16 na yi asibitoci guda 18 na yi wurin koyar da sana'a aji block ne guda 2 ake koyar da sana'a na yi guda 18 na gyara asibitoci na ba da empowerment na babura da motoci babura sun fi 2000 a cikin wannan shekarun na raba motoci sun fi 300 to duk wani abuwa ne ai tallafawa ce kuma da yana cikin empowerment da continuous project mun gyara gidan hakiman mu wadansu da dama duk wannan is part of empowerment na ko kuma consultancy project namu mun gyara mun tallafi da yawa sai matasan mun ba da engine na murani ga kauyuka duk wannan is part of consultancy project namu kuma har gobe na samu dama zan irin wannan aikin saboda mutum 6000 sun amfana da engine na murani da na raba a cikin shekara 12 na to muna ga president insha Allah da dama muna wannan aiki duk shawara da ka yanki idan kashi 60 matsali tana da kyau to sai hakuri abu 40 din ma sai a nemi hankali su gyara
to ko ana ayyukan mazabu ko ba a yi dai a yanzu haka majalisar wakilai ta kafa kwamitin bincike mai dauke da mutane 17 a karkashin shugabancin honorable Francis Charles Odiok daga jihar Afa Ibom kuma an ba su wa'adin makonni 8 domin su kammala aiki su kawo wa majalisar rahoto
taki na ganin an rage dogaro da fannin man filter har ila yau ga Madina Dauda ta saki dawowa da wata tattaunawa da ta yi da masu ruwa da tsaki a fannin na noma
ina da baki guda uku waɗanda zamu tattauna wannan mataki da Najeriya ta dauka da farko akwai babban manomi kuma shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar dattawan Najeriya Senator Abdullahi Adamu da kuma jakadan Najeriya a kasar Morocco Alhaji Baba Garba sai barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar da farko zan fara da Senator Abdullahi Adamu
akwai wani batun haɗin gwiwa tsakanin kasar Najeriya da kasar Morocco na samar da taki domin haɓaka noma shin a wani hali ake ciki ne
wannan shiri da aka yi wanda shugaban kasa da ainihin sarkin Morocco sun kaddama hannunsu tun shekara 2016 aka yi wannan wanda na da majalisa a lokacin mulkin na da jiye a watan Maris na 2017 ina cikin suka tafi Morocco kambin diddigan wannan tsarin da aka yi alhamdulillah saboda kyakkyawan niyya da shi shugabanmu wanda Buhari yake da shi wanda shi ya sanya yadda shi ya shiga wannan yarjejeniya da Morocco ba shakka an samu biyan bukata domin babban abin da aka sa a gaba da shi ne wannan rima wahala da ake yi da samun kaki a Najeriya ya zaya magance shi a ba mutane kwangilan taki su je su yi take su kawo wani lokaci ba a samu taki mai nagarta ba wani lokaci ba a samu takin ba an samu halin da annan kasa wanda ke an kawo buhuna da sunan takin ba taki ke cikinsu ba an yi wa'annan wanda wani takin an kawo taki an tsawwala kudin taki buhu daya ana sayan buhun taki halin naira 20,000 naira 15,000 in dai alhalin naira 12,000 an yi haka a kasan nan nan da yan shekaru kawai daga 2015 na tozi da 20,000 zuwa shi aka samu gyara kuma gyara bai tabbatar sai da aka kai ga ainihin fara ayyana da yarjejeniya da aka yi tsakanin Najeriya da Morocco aka samu waɗansu ma'adinai wanda ake amfani da su a yi taki na zamani aka samu shiri na musamman wanda yake ainihin ciyaman musamman lokacin ciyaman da ba shi ne gwamnan jigawa mai cin yanzu shi ne ma aka sa shi ne mukaddamin alkafiyan da tabbatar da an samu kayan wani ma'adinai daga Morocco sannan kuma a samu jiragen za su kawo su da zafi da jiragen ruwa a fafa a Lagos ko a dukkan wani iyakanmu ta teku wanda ake samu shigowa da kayayyakin Najeriya sun samu sun yi daga tekun daga tekun daga fadinmu an samu daga jirginmu an samu an kawo su ainihin an rarrabawa wannan ma'adin an rarrabawa ainihin kamfanin suke yin taki a Najeriya an kuma kayyade wa kowane kamfani mai yin taki ka kawo ton kaza mai taki iri kaza kuma ba ta tsaya nan ba wanda bai ta kawo taki sai ta lissafin abin bukatar da gida akwai na taki na zamani na manoman kasar nan ba a samu wannan an kiyasta yawan taki da ake bukata so kowane kamfani da ke yin taki aka ba ta nata rabo daga cikin kayan na ma'adin da ke kawo a harkada a yi taki ba a ba su in sai zagin ma an kayyade farashi ba a buhun taki musamman na NPK da zai wuce naira 6,000 kuma babu zancen a ce ya kwado su yan baranda na taki masu da taki don daga nan samun karin kuɗi an kayyade ba kuɗin da za a yi ya fi kuɗin naira 6,000
ba an ce 5,500 ba
ali yadda da an samu sun so da 5,500 ba 5,500 din akwai na taki ko na safara na kowane buhu shi ne aka yi 6,000 to wannan shi ne abin da aka fara yi tun daga 2017 zuwa jiba sa ta kwas zuwa bana din nan ba wanda ya yi wahalar taki sai da wanda ya ci bashi da kuɗin sai amma taki ya samu kuma farashi kusan an raba an san sauka da kuɗin taki fiye da 50,000 kusan rabin abin da ke sai da farashi ya sauka wannan wasu yin farin ciki da haka ko nauke kuɗin taki akwai wanda ya sai ba wannan ba shi na dumin abin gana ba kuma ba da yi za a ba da sadaka ba kabar kyauta ba abin da ya kamata a yi zai kawo yanzu an yi sai dai kan komai na gyara ana iya ƙara gyara
shi ma jakadan Najeriya a ƙasar Morocco Alhaji Baba Garba ya yi nazarin yadda ƙasar za ta ci gaba da samun nasarar shirin ko bayan mulkin shugaba Muhammadu Buhari.
Wala wannan kyakkyawan yunkuri Najeriya ta yi kuma muka ci galaba. To akwai gwamnoni dai waɗanda duk suka nuna interest suka nuna sha'awa su shiga yarjejeniya da ƙasar nan. Babban aikin da nake shi ne na ga cewa na haɗa waɗannan jihohi da gwamnonin da mutanen ƙasar nan da ƙasarmu don a yi abin da zai sa ƙasa ta ci gaba kuma mutanenmu su sami gamsuwa ga noman da suke yi da kuma albarkacin noman da suke yi.
Kana ganin wannan zai taimaka wajen Najeriya ta samu dogaro da kanta ta samu ciyar da al'ummanta?
Ai gaskiya shugaban kasa ya fara kuma kin fara gani an ce juma da za ta yi kyau daga Laraba ake gane ta idan kika duba abin da galaba da aka ci akan noman shinkafa wannan gani ya kurije you know kuma duka mafi yawanci dokoki da tsari da aka yi na noma da sarrafa manoma da sarrafa abin da ake noma gaskiya ina ganin ba wai ya tashi bane
nasara kawai muke jira mu muji ana tilarsa a Najeriya insha Allah kuma Morocco je tana daga kasar da take ta tsaya tsayin daka daga cewar wannan abu da shugaban kasa yake so yayi game da noma ya ci galaba yayi nasara kuma kasashen mu kangin talauci da ake fama da shi mutane sun fara samun mafita da kuma walwala game da abin da suke yi
to yanzu idan shugaba Buhari ya kammala mulkin sa a shekara 2023 ya za a yi da wannan gagarumin yunkuri da aka yi
ai ina ganin kyakkyawan niyya yafi komai kuma kyakkyawan nufi yafi komai idan kaga abu ya ta samu cin nasara kuma yana cin nasara ko makiyinka ne bayan da zai illa ya hakure ya bar abin ne ya ci gaba ina ganin shimfidan da shugaban kasa Buhari yi shimfida ne da zai wahala a samu mutumin da zai zo ya ce zai nade ta farar daya dan haka ina ganin yayi abu shimfidar da take da kauri take da karfi kuma ta kama kasa insha Allah wannan nufin shi na haɓaka noma da kuma yanda za a sarrafa abin noman da ake yi you know zai kai mu ga nasara kuma insha Allah bana jin za a samu wani canji kuma koda ya tafi already dama an riga an yi tsari tsarin da ba karamin mutum bane zai tumbuke wannan tsarin kuma ba ma jin za a samu wanda zai zo yayi muna fatan alheri ga wannan insha Allah ya shimfidan da zai zauna kuma za dade ana cin gore wannan shimfidan da yayi
to barista ya kake kallon wannan yunkuri na samar da taki da shugaba Buhari yayi kana ganin akwai wani abu da zai dora
Morocco ta shahara a harkokin takin zamani ta shahara a harkokin dabaru na zamani na harkokin noma da kuma na iri na zamani waɗanda za su ƙara tattalin arzikin manoman mu idan manoman mu suka abunna bayan nan kuma muna da yanayin ƙasa kusan iri ɗaya tsakanin Morocco da nan da mutane ne waɗanda suke na ƙasar Sahel bayan nan shugaba Muhammadu Buhari ko in ce Najeriya gaba ɗaya daidai da hurumin sashi na 19 suke sashi na 3 na tsarin mulkin Najeriya shine shugaba wanda yake ya kamata yayi kokarin daga sauran ƙasashen Afirka ba wai Najeriya kawai ba to saboda haka Morocco na da muhimmanci shugaba Muhammadu Buhari ya hada kai wajen ta don ba don komai ba mataki na farko na manufofin farfado da tattalin arzikin shi bai boye ba yace harkar noma ce wannan abu ne na kowa ya yaba abu ne na ayi murna abu ne wanda yake zai kawo matsala kawo Najeriya wadanda mafi yawan su a arewa su ne manoma su samu wadatar takin zamani abu ne wanda ya kamata duk gwamnatin jihohin arewa su mara mushi baya su ma ayi kokari a samu hadin kan kasar Morocco ba ma shigo da takin zamanin ba a kakkafa su a kowace jiha ta Najeriya domin mu samu yawan su yawan kamfanonin takin zamanin ya sa yawan takin zamanin da za a fito da shi yayi yawa ya cika kasuwa yawan shi zai sanya farashin yayi kasa zai sa yayi sauki saukin nan zai sa talaka ya lasa ya ce na lasa roman demokradiya na samu taki arha da wannan zai sanya an ƙara bunƙasa yawan eka da muke noma akan shi
da shi ba kauyen mu
Allah ba sai ka hakiyo
muke yi jiya ma na fada ba ina nuna miki an siya min akuya ina noma ni kam gaskiya ke ma ya kamata ki fara noma
a kiwo ke dai kina kiwo kuma ina so in fara noma
eh haka haka
to ke ma sai ki zo mu hada kai kenan ina noma kina kiwo
haka
kudade me zamu da shi
to siya mu sai gida
to ba sai raro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown the engineer Manel da ya daidaita mana sauti Elizabeth tare da abokiyar aiki na da ta tayar gabatarwa
Madina Dahiru mai shani
da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya